masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a gundumar Colombia akan mitoci 25, 31 da 41 ana kuma iya kama mu a binnin yammai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Madina Dahiru mai shanu da kuka sani a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma zamu duba illar da shakar hayakin gawayi ke yi ga dan adam
kun je kun fura a waje kar ku bi ku shigar da shi a daki sai ku diba gishiri ku barbada a kai kafin eh ya sauka sannan ku shiga da shi a daki sai ya ce to
da kika sani dai a kwanakin nan ana ta fama da tsananin sanyi a wasu kasashen mu na Afirka lamarin da ke sa mutane yawan amfani da gawayi domin dumama dakunan su haka yake Madina a cikin wannan makon nan ne ma wasu matasa biyu suka rasa rayukansu sakamakon haka a Najeriya a yau zamu fadada muku labarin yadda wannan abin alheri ya faru a birnin Jos da ke jihar Plateau zamu kuma yi hira kai tsaye da wani likita wanda zai bayyana mana illolin shakar hayakin gawayi da kuma hanyoyin da za a iya bi domin kaucewa fadawa tarkan wannan hayakin duba da yadda ake amfani da gawayi don abubuwa da dama a cikin gidaje sannan kuma idan lokaci ya bamu dama zamu bude muku layi domin ku kira ku yi ma likita tambaya kai tsaye sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe farko zamu soma shirin da jin yadda wasu matasa biyu a birnin Jos dake jihar Plateau a tsakiyar arewacin Najeriya suka rasa rayukansu sakamakon shakar iskar gawayi da suka yi bayan da suka kunna gawayin domin mama ɗakin su don magance sanyi kana sai suka yi bacci wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi hira da ɗan uwan waɗannan matasan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da ta aika mana daga
Wasu matasa biyu sun gamu da ajalin su bayan sun sanya wuta a gawayi don jin dumi saboda sanyi. Tun dai a farkon wannan wata na Janairun 2020 ne sanyin hunturu mai tsanani ya buso a cikin garin Jos da kewaye, lamarin da ya sanya jama'a neman matakan dumama jikin su da makoncin su. To sai dai ga Saminu Idris da abokinsa Idris Ahiru neman jin dumi ta hanyar sanya wutar gawayi a ɗakin su yayin sanadin rasa rayukan su. Yayin da na isa ɗakin da mamatan suka gamu da ajalin su a yankin gangare da ke nan cikin garin Jos na tarar da konannen katifar da suka kwanta da labule da ledan ƙasa da sauran kayayyakin da suka kone a nan yanzu ina tare da ɗan uwan ɗaya daga cikin mamatan menene sunanka
sunana Labiru Idris
to kana wa ga shi wanda Allah ya masa rasuwa me ya faru
ni dai ina cikin gida a wannan dare kafin abin ya faru irin ƙarfe 10:11 haka na dare saboda sai ya yi ran shagangare kafin nan ya zo ya kwanta to sai ya kira ni a waya yake ce mu bude mai wannan kofar gidan akan ya shiga ya dauka su kuwa cikin gida to ni kuma na dan dawo da dan zazzabi haka sai na ce mata na ta tashi ta bude mai kofa ya dau kasko to a lokacin ta tashi ta bude mai kofa ta bashi kasko to da safiya ta yi ban samu sallan asuba ba na tashi irin karfe 6 nan na safe to nayi alola na a cikin daki nayi sallah na a cikin daki to a time din matana ta riga ni tashi a bacci ta hura gawayi da ta dafa ruwan zafi to anan dai nace ta hada min abin karyawa a cikin dakin duk komai da miya a cikin daki ba mu fito tsakar gida ba time din da na karya sai aka kira ni aka ta ko cewa in je in dau kaya na yazo to sai na yi yunkurin fitowa cikin tsakar gida sai na ji kauri sai nake tambayan ta ko gawayin da kika sa ne yake kauri a cikin gidan nan sai ta ce min kan kafin mata hura wannan gawayi ita ma ta ji kauri a cikin gida to na kai wajen minti bare dai a cikin gidan ina ta dubawa in ga me yake kauri a cikin gidan na bude kitchen ina tunanin ko ta sa hita ne ya kone to ba hita bane na fito dai ina ta tunanin a ko wayan wuta ne an kawo ta da daddare wayan wuta ya kone a wani wajen da ban sani ba to duk ba shi bane sai na yi yunkurin fitowa in bude kofar gida saboda akwai yanda muke dan canja wuta na yi tunanin ko wajen ne
wuta ne
ko ne to ina zuwa daidai zauren kenan zan sasa kata in bude kofar gida sai hankali na kai windan kofar windan cikin ɗakin su da yake yana ta cikin gida to sai na ja slicing windan su na bude sai na ga hayaki na fitowa to hankali na ya tashi da yake always ina tashi ina kwankwasa windan su biyu ina kira sunan shi Saminu Saminu zai tashi to yana ansa wa ma ya tashi kenan to na kira suna ya fuso garbe tashi ba hankali na tashi sai na bude kofar gida sai na zo wannan wajen to na ga wannan sakatan gashi nan a jiki dai na Abdo din yana jiki kuma wancan ma na ga sakata a jiki saboda always din suna ciki wannan sakatan na wannan Abdo din ba a sawa sai dai su sa wannan kusan sun manne kofar na girgiza ina kiran sunan shi shiru sai na balle wannan abin da karfi na jashi ya fashi to kofar ɗakin sai ga gare ni ballewa sai na shiga nan gidan makotana ne saboda mazaje ne ko ne da matan shi su uku nace su taimake ni sai suka fito muka da ki kofar sai ya bude to muna dukan kofar hayakin da yake fitowa sai ga gare mu mu shiga cikin ɗakin to a daidai lokacin ni dai kawai da yake hankali na ya tashi dan uwana ne a ciki sai kowai na shiga cikin ɗakin da hayakin da komai na jawo kafan shi to lokacin da na jawo kafan shi sai wandan shi ya biyo ni saboda wandan daga daidai wurin shi zuwa kasa ya kone to na sake wandan na kamo kafan shi to ina kamo kafan shi naga kafan shi ya kone in ga ko zai yi motsi bai ba na dauko hannun shi haka na gane shi ya kandare haka to sai kawai na give up a lokacin jiki na yi sanyi to ban iya komai ba ma a lokacin to a lokacin ne na tafi family house amma ni ban san ma na je ba saboda hankali na ya tashi to da na je family house mu suna tambaya na a kai na asibiti yadda suke mun bayani ai na zo a furje ina kai na asibiti ina me ya faru sai dai ni Allah ya taimake na kira sunan shi Saminu Saminu to suka san cewa eh to akwai damuwa a cikin gidana to a lokacin ne suka zo
to amma kuna zaton cewa wato gawayin da suka yi amfani da shi ne ya kone su
zahiri gawayi ne saboda a lokacin da aka zo fito da su shi kanin nawo yayi yunkurin ya fita lokacin da hayakin gawayin ya hau kansu to abin ya fi karfin sa akan ya bude kofa to dalilin haka ne ya fada akan kaskon gawayin gawayin shi ne kona abubuwan da suke cikin dakin amma ba wuta bane ya kama kona ba
mahaifiyar Saminu Idris mai suna Habiba Hassan tace a daren da Saminu ya rasu wata surukar su ma ta samu hatsarin shakar mummunan iskar gawayi sai dai Allah ya kubutar da su
to ya kika ji da wannan lamari da ya auku eh to mun samu kanmu akan cewar saboda hatsarin gawayi saboda sun zo mun yi hira da su daga tunda abin da muke da hira da su har mun kai kamar 11 haka muna ta hira da shi
na dare
kenan eh to sannan shi ne sai fita suka je suka sai gawayi suka je suka sa daki to kuma wannan hatsarin ya same mu ba ga kan wannan kadai ba dan a wannan dare mun samu kanmu akan mutane biyu saboda muna da sirkan mu ita ma sai wannan abin ya tashi akan su saboda su ma sun sa gawayi su ma again ta fadi ta samu kanta a cikin damuwa muna suna tare da yarinyar mu budurwa suna tare to sai ita ma abun ya kama ta sai ta fadi to ita kuma yar uwanta da take kwance da ita daga ta shiga wani halin damuwa sai ta tashi sai ta bude kofa to ta inda ita wannan ta samu tsira kenan har ta sa hannunta a wuta ma to sai ta fito ta taho sai aka kawo ta gida to da mun su Saminu suna kwance a ɗakin yayin su uku ne a ciki sai ta kira ɗaya daga ciki cewar ya zo ya raka ta ta dawo gida ita ba za ta iya kwana da wannan din ba to shine sai ya fita to ubangiji Allah ya sa kwanan shi bai kare ba to sai ta bar su biyu a ɗaki to wannan su biyun shine suka samu wannan hatsarin cewar ubangiji Allah ya ikon shi Saminu suka samu kansa a cikin wannan hali da shi dan uwansu ma yana tare da su Allah bai sa ya ji ya sani ba to shine kenan Allah ya sa kuma hanyar su kenan suka tafi.
To kuma ta yawanci ku kuke amfani da wannan gawayi kuma akan samu wannan hatsari, ya za ku yi gargadi musamman ta inda ake sayan gawayin nan da ba san kowane irin itace ake amfani da shi ba?
To abinda zamu ce dai shine zamu yi ma mutane gargadi akan cewar Allah Ubangiji ya kare ya kiyaye kowane dan adam yake rayi a duniya ya hankali da maganan gawayi, tunda ya zama mana akwai annoba a ciki, tunda mu ba mu san da wannan damuwan ba, kuma ba yi da wani kama wanda zaki iya ganewa, ba yi da wani kamanni, sai dai in Allah Ubangiji ya dora wa mutum ko mai mutuwa ko mai wahala zaka samu wannan damuwan a ciki, sai dai mu ce Allah ya sa kowa ya kiyaye, Allah ya tsare, Allah ya musu rahama, wa wanda bai same shi kuma Allah ya tsare, Allah ya kare.
Shi ma uban Saminu mai suna Idris Aliyu yace labarin mutuwa ta Allah ce.
To wannan na Allah ne, in aka na ban tsira ba. Yawwa, in ka ga mutum bai mutu ba kwanan shi ne bai kare ba, kuma duk wanda ka ga ya mutu to kwanan shi ne ya kare. Yawwa, mutuwa guda ɗaya ce amma sanadinta yana da yawa, wani wuta, wani ruwa, wani mota, haka abin ne da yake faruwa, wani ma kuma yana kwanciya gadonsa sai Allah ya kawo karan kwanansa, shi ne rayuwa take tare da shi. To amma maganar gawayi ni abin da nake son gayawa na baya, duk wanda ya kunna gawayi ya bari ya cinye, ya sa masa gishiri, ya tabbatar da cewa dafinsa ya mutu kafin ya kai shi daki. In kuma mutum ya kai daki ma kar ya daddanne kofa ta inda iska ba zai shiga ba. Yawwa, wanda suka mutu Ubangiji Allah gafarta musu, mu da muke na baya Ubangiji Allah ba mu ikon yin abun da za mu samu lahira nan gobe.
Na kuma garzaya gidansu Idris Dahiru wanda shi ma ya rasu a hadarin wutar gawayin. Mahaifiyarsa mai suna Hama Hassan hudu ba ta yi wa al'umma kan amfani da gawayi.
Wallahi mu wa Allah godiya, dan ba mu jarabtaka da wannan al'amari sai Allah da ya halicce mu. Allah Ubangiji ya tsakansu da rahama, Allah ya yafe musu. Ubangiji Allah ka kara mana tawakkalin musulunci, Allah ka kara mana dangana. Eh, abin da zan ce kenan.
To yawanci akan samu mutane na amfani da wato wannan gawayi musamman a wannan lokaci na dare.
To amma yanda da zan yi akan shi ne dimin kula da kiyaye, domin wannan gawayi dai sai dai Allah rangwata mana gawayin ba kyau. Gawayi ba kyau. Ku kula, Allah ya tsare. Gawayi ba kyau, Allah ya kare. Ubangiji dada kare mu, Allah ya tsare.
Shi to ne kira zaki ma al'umma duka musamman waɗanda suke amfani da shi.
Barkabira, Allah ne girma. Allah Ubangiji ya ba mu ikon da zamu ci gaba da kiyayewa, domin wannan gawayi ka dai ga sunanni ana amfani da shi. Mu daina kaiwa daki. Mu daina kaiwa daki. In kitchen ne kina amfani da kitchen ɗinki, mai rufe ne ma gaskiya a fitar da shi, domin a kitchen din ma matsala ne, tunda abokin daki ne. A sami gefen da za a sa inda yara ba sa zuwa. In ba dama ma ka sai itace ka hakura, shine yafi mana sauki. Allah ka mana jagora.
To Allah ya kyauta. Abin tausayi wallahi. Amma shin kowane irin gawayi ne ke da illa ga lafiyar dan adam, ko kuma akwai takamaiman gawayin wasu itatuwa da ke haifar da wannan illa?
Ga wata mai sana'ar sai da gawayi shekaru fiye da 30 mai suna Maman John tace waɗansu itatuwan da ake yanka ake gawayi da su suna da illa ga lafiyar al'umma.
Shi nan kina sai da gawayi, yaya cinikin gawayi yake?
Cinikin gawayi mu yanzu muna dan samu, amma gawayin ne yayi mana karanci. Gawayi yayi karanci
saboda me?
Saboda mutane masu sayar da gawayi sun yi yawa a gari, kuma suna zuwa a wurin da su je su fara. Haka ne.
Amma dai yanzu da yake ana sanyi sosai, yanzu ne kasuwa yake ci kenan.
Kasuwa yana ci, amma gawayi yayi yawa cikin gari. In ba dun gawayi yayi yawa ba, da kin zo kin samu nan fatacha ne. Amma gawayi yayi yawa yanzu.
To amma akwai wani lamari wato wanda waɗansu suna amfani da gawayin nan, kuna iya tantance wani irin itace ake amfani da shi don a kawo, kin ga yana kawo illa ma mutane?
Wannan shakka babu. Kin gani marke, kin gani madace, kin gani doruwa. To su ba su da komai. Amma yaranmu nan da sun fara sara barkate, ko ina an je ana da inji ana yankawa, sai an yanka wani itace ana kiran shi guskwa. To in wanda ya saya bai sani ba, in ka je ka sa a wuta ka bi ka kulle daki, wallahi ba za ku ji dadi ba. Ba za ku ji dadi ba.
To amma kuna da kungiya?
Mana kungiyan
gawayi.
Iya kan mu kenan a nan. Babu da wani kasuwa wani guri sai nan dai.
To amma ku ba za ku ku yi magana domin ku tantance irin gawayin da ake kawo muku saboda kar ya zama hatsari ma mutane ba?
Eh, to mun gaji a gwamnati ba su taimake mu ba. Gaskiya ka gani a nan mun yi ta zuwa a jayin DB. To kun gani nan din ma jisanar to ne. Eh, amma mun ko da za su iya taimake mu da wani abu to babu. Mu dai ana bar mu a nan ne kawai. Wani lokaci ma a zo wai za a karba wurin a wurin mu. Eh, mu babu da taimakon kowa a nan a gwamnati ba.
Babu wanda sun taimake ku za ku iya hada hannu da masu sayar muku da gawayin domin a tantance irin itacen da ake kawowa kenan.
Eh, sun dai gwamnati ya taimake mu ba. Akwai masu kawo gawayin da za mu yi shawara da su. Mu yi shawara da su so ma su san irin itacen da za su sara. Ko ba gaskiya ba ne. Wadansu yara ma sun zo shakaran jiya nan a ranar Asabar. Sun sayi na 400 kamar yanda matan nan ta saya. Abun da yaro ya fada mun kenan. Ya ce mun mama ina son je sama mai jego a daki. Amma mun ji labari wai ya kashe mutane biyu. Sai na ce mishi akwai itacen daban-daban. Akwai itacen daban-daban. Mu ma mun ganshi anan ba ma karba. Ba ma karba. In mun ganshi anan ba ma karba.
Wato kuna iya gane itacen kenan.
Eh, sai na ce musu in kun je kun fura a waje kar ku bi ku shigar da shi a daki. Sai ku diba gishiri ku barbada a kai. Kafin ya sauka sannan ku shiga da shi a daki sai ya ce to.
Babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Polycarp Azurut Martins ya yi bayani ne kan illar da gawayi ke da shi.
To akwai bayani na cewa mutane suna mutuwa saboda hayakin da suke shaka musamman wajen amfani da gawayi. Me ke janyo wannan?
Wanda suna sa gawayi su rufe kofar fidawin da duka yana kawo damuwa. Irin abin da yake fita daga kan gawayi din nan. Akwai wani iska da ana kiran shi carbon monoxide. Shi wannan din ba shine mutane suna numfashi da shi shiga ciki ba, shine yana fita daga cikin mutane. Aka mata wanda ana kiran shi oxygen ne su samu. Amma wannan carbon monoxide din kuma domin ba iska da yana shiga ciki daki. In su mutane suna numfashi a cikin wannan carbon monoxide din zai iya kashe su. So ba kyau. So sa gawaya cikin dakin da an rufe window da an rufe kofofi duka ba kyau yana ya kashe mutane.
Musamman yanzu lokacin sanyi da waɗansu suna ganin kamar wannan gawayi shine zai sa su dan ji dumi. Me shawaranka ga mutane idan ma za su yi amfani da gawayi din?
Yanzu su yi amfani da gawayi su je wurin da akwai iska, kamar wurin da akwai kofa yana bude sai a sa shi. In sun gama jin zafin sai su shiga daki, amma ba za su kai daki wurin da za su kwanta ba ne. Kada su kai su cikin dakin kwanciyar su.
To amma banda mutuwa idan a ce wanda ya tsira bai mutu ba, wani illa zai samu a jikinsa?
Wasu mutanen zai iya samun illa in ya riga ya shafi bargon kansu ko wani wuri zai ya dame tunaninsu ko yana jikinsu zai tafiya. So ba kyau sa kwana da gawayi a daki ana rufe kofofi da su window.
Babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau kenan Dr. Polycarp Azurut Martins.
Lati agada le ki tabo kan ture amada ni ya to sei sakada le ki toji badan kudi sike ba badan kudi sike ba badan budai yabo ba badan budai yabo kullun waka dai dan su cikin rayi ai sa ke wasu na ga Allah rabbi. Nikita neza ya rungumi bata ma babu fata rari sai sake wasu
ikon Allah sai abin tausayi
wallahi abin tausayi
ni kuma gashi kuma labarin da ake ta samu daga kasashen mu saboda ana sanyi
wallahi ana sanyi ana sanyi
zai gashi kuma
wannan sati ne ina ga aka ce sanyi har ya wuce landa ya wuce da birnin landa
sa jacket mutane
kowa ya shiga gida sai bargo
eh ana
kira baba na in gaishe shi nace to baba ya gari kuma ya winter yace lallai kan hunto bai shigo
gaskiya kam
to man sauraro dangane da batun da muke tattaunawa na illar shakar hayakin gawayi za mu kira likitanmu wato Dr. Abdulaziz Bako mazauni a nan America lambar da zaku iya kira lambar da zaku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-555 amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon nani nake kullun sahi ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa
to assalamu alaikum doctor
alaikum assalamu
barka da shigowa zauren namu
barkanmu dai kan
to doctor kaji dai batun da muke tattaunawa akai wasu matasa biyu sun rasa rayukansu saboda shakan wato carbon monoxide na ga shi ne fitowa daga irin wannan gawayin
kwarai da gaske
to wani irin bayani zaka yi mana akai wato daga itacen kadai ake samun carbon monoxide din shi kan menene shi ya yake illa ga jikin dan adam
eh to za a iya samun carbon monoxide daga dukkan wani abin da yake za a iya kunna wuta da shi misali kamar irin su gawayi din ko ita kanta wuta din ko kuma duk wani abu da misali ake konawa yawanci yana fitowa daga cikin waɗannan abubuwan so kuma shi illarsa shine yana da illoli da yawa a jiki yana iya shafar duka kusan idan za mu iya cewa sassan jiki musamman jini yana hana kaman amfanin dama jini mafi mahimmanci ko kuma na ce daga cikin amfanin jini shine daukan iskar da muke shaka wacce take ake kira oxygen ya kai su sauran sassan jiki duka sauran cells na jiki ya tattura su wurin so shi carbon monoxide yana hana wannan abun yana kaman kawo cikas a wannan hanya saboda haka idan ma mun shaki iska sai kasance ba za ta iya kaiwa ga sauran sassan jiki ba kuma jiki idan babu wannan oxygen din sauran sassan jiki ba za su yi amfani ba so yana shafar wannan yana shafar kaman bangaren kwakwalwa musamman idan ya zuwa wani lokaci yakan shafi kwakwalwa ita kanta da sauran sassan jiki ma da yawa duka carbon monoxide yana iya shafar shi idan mutum ya zauna a cikinsa a lokaci ko da ya kasance misali mutum ya shaki iskar da yawa a lokaci daya ko kuma kadan yana shakarsa misali yana hudda da abubuwan da suke da hayaki akai to kadan zai ringa taruwa shi ma kuma zai iya yi wa mutum illa
to doctor kamar yadda kace ana samun wannan carbon monoxide din ne idan an kona hayakin wasu itatuwa to kamar yaya mutum zai iya gane wani irin ice ke da wannan carbon monoxide din koko wani hayaki ne zai iya masa illa ga jikinsa
ito ai shi carbon monoxide shi ai abin nan combustion process ne yake produce ko kuma nace abin da yake janyo shi ne shi kona abin to saboda haka idan ya kasance bayan da mutum zai ce wai ko akwai wani hayaki ko wani kaman itace wanda ba shi da carbon monoxide
ko wani ice ke da carbon monoxide
abin da aka yi amfani da shi inda yana fitar da hayaki za ka ga carbon monoxide yana ciki kuma matsalar ma carbon monoxide shi ne ba shi da wani kaman kala da za ka gane ka ce wannan ai bakin hayaki ne saboda carbon monoxide ba shi da kala ba shi da kuma wani kaman alamun ko abinda za ka iya shinshina ka ce wannan kai wannan yana da ba shi da wannan daga
to likita a gurguje dai barin tambaye ka akwai cikin hirar da muka saka yanzu akwai ɗaya daga cikinsu da ke cewa domin magance wannan carbon monoxide ɗin ko kuma hayakin da zai iya ma mutum illa a jikinsa mutum zai iya barbaɗa gishiri to menene gaskiyar wannan magana
Gaskiya dai ban san wannan abin nan din ba, ban san wannan scientific ko kuma lace kamar a kimiyance, ban san wannan tsarin ba, kuma bana tsammanin zai yi aiki saboda gishiri ba zai hana misali hada carbon monoxide ba bayan lokacin da ake kona abu. Scientifically dai idan a kimiyance babu yanda za a saka gishiri ya hana abin nan din carbon monoxide.
To Dr. Kabin Katsika, ga kira nan na shigo mana daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To Malam Musa, barka da shigowa zuwan namu. To bismillah, ga ka gani kici.
Allah kawai da kika fada sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Nigeria.
To ga ka gani kici.
Wallahi doctor ne wa doctor fatan alkari kuma ne mai barka da war haka.
Nagode.
Yawa to tambayar nake da doctor na ga tambaya guda biyu dangane da shi kanshi wannan magana call din ko kuma wannan gawayin da mutane suke konawa. Don doctor, kaman yanzu ka ga da mun san kaman irin gawayi irin namu na kaman kawai haka wanda zaka sare bishiya ne haka da shauran su, ko kuma ka gama girki ne, abinda ka gama girki da wannan ice zaka ɗebi ruwa ka dan kace wannan gawayi wanda ki kaga mutane da yawa za su iya kunna shi a daki, zai kwana a daki ba tare da ka ganin har dama in baka manta ba doctor, kamar ka kawai idan aka yi aure ko kuma ka haihuwa za ka ga an irin wani gado irin na kasa, za a ba su irin wannan gawayi a cikin karkashin wuta da sauran su. To doctor, kaman yanzu to sai ga kuma yanzu idan koda mai shayi ne haka ya kunna kofar daki, domin kwanaki wani mai shayi ya kunna wuta haka da wannan gawayi ya kunna kofar daki kusan mutum hudu haka, Allah ya dauki rayuwar saboda sakamakon wannan abin din. Shin wannan bishiyar tasu da tabu akwai bambanci ne? Tambaya ta farko kenan. Tambaya ta biyu, shin gaskiya kaman yanzu kaman irin wannan shi da ake yin girki din da shi na zamanin da ake sayar da shi ake kawo shi daga daji, shin gaskiya idan mutum kawai ke biyan shi ya je hada mai wuta ya fifita shi zai iya tura shi a daki din hadarin shi, ko kuma akwai wannan rigakafi wanda zaka yi mai kamar yadda na ce ma tambaya ana barbada gishiri? Kuma muna da wannan labarin, to amma dai yanzu mai so mu ji daga bakinka.
Yawa, so shi gaskiya magana da barbada gishiri abu ne wanda yake ya kamata a ce misali wani wanda ya karanci chemistry shi zai fi sanin ainihin ko idan an barbada gishirin, amma dai a kimiyance abinda na sani gaskiya ba na zamanin akwai wani dalili da zai sa saka gishiri ya hana itace ya producer din carbon dioxide da kan kona shi. Abu na biyu kuma duk abinda mutum zai kunna na dangane da wuta ko wani abu ya kamata a ce a waje mutum ya kunna shi, musamman da abinda zai yi hayaki ya kamata a ce a waje mutum ya kunna shi, ko kuma lokacin da ake amfani da shi ya kasance akwai hanyar da iska take fita.
Wato sannan dai kamar yadda a tsarin gidajen Turai suna da abinda ake cewa chimney a Turance, inda muna da irin hanyar da
akwai irin wannan chimney, dama akuda akwai su suma a sauran gidaje da suke Afirka, saboda wannan iska ta ringa fita, hayakin ya ringa fita ta sama.
To doctor, kan maka tsaye, kaga wani kira nan na shigo mana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, ajiya barkanku da safiya.
Barka, ko za ka dan rage garan radio naka?
To ba da lafiya.
To daga wani jiha?
To na rage, assalamu alaikum.
Alaikum assalam, daga wani jiha?
To a Kaduna ne dai, mutala ne sunana, ina kiran ku daga garin
Kaduna. To malam mutala, ga sunan dai lokaci ya kusa kure mana, amma a gurguje kai ma likita tambaya.
A gurguje na farko dan ta farka da yake da san zan mazan ba zan madan ta shine a wannan shawara zai ba mu yanayin kasan mu, kaga akwai wahalan kanan zir, akwai gas kuka ma yanzu an ce mu daina mai saboda ba iya sarrafa shi ba. To shin dawayin kuma ga illa shi, wannan shawara zai ba mu ne in za mu girki ko za mu dafa ruwa ko ga abinci, shawara muke so ya ba mu da fata za ka.
Gaskiya babbar shawara shine a bude kofofi lokacin da ya kasance akwai hayaki, ko kuma idan za a yi girki a yi girki a waje, kada a yi shi a cikin daki yanda zai kasance hayakin ya cika dakin gaba daya, babu kuma hanyar da iska za ta shigo.
To doctor, gashi nan dai lokaci yayi, amma mun gode da ka karbi wannan bakuncin namu.
To ni ma na gode.
To masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirin namu. Ni Madina Dahir mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai gobe cikin ikon Allah, ku huta lafiya.